الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يو أشرن دا بيو غوطن رمضان زام شغبا درس من تفسيري أو أن مسلاتي تنبيوين دا أكربوتو أكوان يتي neman taimako yake yi da addu'a da shi da mahaifiyarsa akan rashin lafiya da ta dame su. Allah madaukakin sarki suna roƙon ƴan uwa musulmi a taimaka musu da addu'a. Allah madaukakin sarki ya yaye musu. Suna roƙon Allah ya yaye musu wannan rashin lafiya, ya ba su lafiya, ya kuma yaye wa musulmi wanda suke cikin dukkan wani hali na larurar rashin lafiya. Allah ya ba su lafiya. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sallam. Wannan yace an bashi kuɗi 500 na karantawa wani mamaci alqur'ani izu 20. Shin hakan ya halatta? Kuma wannan kuɗin zan iya ci ko ba zan iya ci ba? A wannan jinga ce da bata halatta ba. Kada ka ci wannan kuɗi. Sai dai zaka iya cewa maimakon haka ka ce a mayar maka da ka ce in sun bar wannan kuɗin sadaka. Shikenan sai ka ci sadaka. Amma in a matsayin jinga ne aka yi ko kuma su ne suka ce kana so kai musu karatu izu 20 ka ce to a kawo 500 to kaga ko ba a ce jinga ba an mai da shi jinga. Yawanci wannan kamar yadda mun yi ta ambato a da kuma haka ma a cikin karatun ahkamul jana'i cewa wannan tana daga cikin ijara wadda take batila wanda malamai sun yi bayani a kanta. Mutum a yi jinga da shi kan karanta wani rabo na alqur'ani ko wani kaso ko wata sauka, wannan jinga ce wadda take bata halatta ba. Dan shi karatun alqur'ani ba aiki ne na duniya ba, balantana a ce ga ladan da za a bama wanda yayi. Shi kuma ladan baka da iko akan sa, lada ne na Allah. In Allah ya baka, saboda haka akan me ma za ka yi jinga? Akan abinda baka da iko akan sa. Kana da karfi za a iya jinga akan karfinka, kana da basirar ka iya gini ai jinga akan basirarka. To amma ladan karatun alqur'ani ba kana da mallakar sa, ka tabbatar in kai karatun Allah zai baka ladan? To dan me zaka je kai da wajewa ka bayar da wani abu a maimakon abin da yake baka da shi? Amma a bayar kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa babu wanda suka cancanta a taimaka musu da ihsani irin makarantan alqur'ani da masu koyar da alqur'ani da almajiran makarantun alqur'ani. Saboda haka mutum in yana da buƙatan yana neman ya tawassuli da aikin ihsani kan Allah ya biya masa bukatarsa, ya samu makaranta alqur'ani din, ya samu ƴan makaranta alqur'ani, ya ba su sadaka, ya ba su kuɗi ba da nufin cewar ya ba su da sharaɗin za su yi masa sauka kaza ba. In aka yi haka an mai da shi babin ciniki. Amma ya ba su da ya tawassuli da wannan sadakan kan Allah maɗaukakin sarki ya biya masa bukatarsa, ya ba su kuma ya ce su yi masa addu'a. Amma ba ya ce su yi masa adadin sauka kaza ba akan biyan bukatarsa, wannan bid'a ce. Ai jinga ce ake tada sunan sadaka, a ce an zuba karanta izifi kaza ga sadakar sa, ko wani izifi kaza ga sadakar sa, duk jinga ce ai. Na'am Umar. Na'am. Duk babun su daya a ce kai addu'a a maimakon addu'a za a baka kuɗi, duk babin su daya. Amma mutum kai masa ihsani saboda kana ganin mutumin kirki ne, salihi ne, ka bashi wani abu na taimako, sannan kuma ka nemi yayi maka addu'a, kuma baka nemi yayi maka addu'ar ba da neman biyan bukatar akan abin da kai masa na ihsani, wannan yana da wannan babu iskali a cikin wannan. Ruqiya wannan tana da asali, don ruqiya babinta babin neman magani ne, ana yin jinga a kai. Shi kuma ba jinga ma ake ba, ju'uli ake yi, kamar yadda ya zo a hadithin Abu Sa'id, wanda aka ce akwai wanda yake a hadithin Abu Sa'id da suka je suka yi ruqya da karatun Fatiha ga wani wanda maciji ya cije shi kuma ya tashi har aka ba su garke na awaki. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya halatta musu wannan ju'ul ake ce masa, ya halatta ai ju'uli kan ruqya ba jinga ba. Ju'uli kan ruqya, kai ma mutum ruqya idan ya samu sauki ka ɗauko abu ka ce ga abu, to in kai ruqyar aka samu sauki ka ce to ga abin da za a bani, wannan ya halatta. faman da haka ne da sallan bai halatta musu wannan ba kuma wajen gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam basu gaya masa wannan babin ba kawai sun gaya masa cewa sun yi musu ruqya da fatiha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma adraka annaha ruqya me ya sanar da kai cewa ruqya ce saboda haka ai istidlali da hukuncin kafa hujja da hukuncin akan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale su ne ya tabbatar musu daukan karban lada da suke akan ruqya da suke saboda shi babin sa babin ruqya babin istishfa ne babin neman magani ne babin at-tatabbu wato at-tatabbub ne babin likitanci ne wannan yace kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi cewa ana daure shedanu a cikin Ramadan to zunubai da ake aikatawa su kuma daga ina ne ai ba zunubi na nafsu kowa yana da rai yana da san zuciya zan zuciya na nan in ma babu shedan akwai wani shi kansa shedanin ne Allah ya kiyaye mu abinda ake nufi da maradatu shayatin wato kangararrun shedani shedanu masu cutaddan adam ba wai cewa ba a waswasi ba wai cewa shedan baya waswasi ba kowane mutum yana da shedan tare da shi shi wannan shedanin yana nan yana masa waswasi kowane mutum yana da shedan tare da shi da yake masa waswasi sannan ga kuma ransa san ransa shi ma yana nan zai sanya shi ya zunubi saboda haka kada a dauka cewa wai da aka ci zunubai kawai daga shedan kadai suke hatta daga nafsu ma al'amma inna an-nafsa la ammaratun bis-su ita rai mai yawan umarni ce da mummuna to wannan shi ma dai neman addu'a ne akan result din sa yau shekara 1 kenan ya gama digiri amma zaluncin malaman ya sa har yanzu basu ba shi basu ba su result din su ba sai neman a taya su da addu'a akan mu samu result din Allah ya yassare Allah ya farraja ma dukkan wanda suke cikin irin wannan tsanani Allah ya sanya musu mafita daga gare shi da kuma ɗayan kuma addu'an neman samun aiki shi ma Allah ya yassare Allah madaukakin sarki ya yassare ne ma duk wanda suke bukatar neman aiki Allah ya yassare su samu wannan yace ma'aikacin hukumar custom ne suna tare da kayan mutane idan sun soyo order ba akan ka'ida ba kuma kayan halartattun kaya ne kamar yadika da kayan abinci ba kwayoyi ko makamai ba to aikata hakan da yake yi shine ka'idar aikin kamar yadda ne alkawari ba don yana son haka ba menene hukunci na a gurin ubangiji malamai sun yi fatawa akan cewa aikin da 'yan custom suke na kwace kayan mutane da sanya musu haraji bai halatta ba saboda haka irin wannan aiki na dan custom wanda yake yi aiki ne wanda yake bai halatta ba ya nemi wani aikin wanda ya fi masa shine ya fi masa albarka duk mutumin da ya bar abu dan Allah Allah madaukakin sarki zai baddala masa da abin da ya fi alkhairi wannan shine fatawar da malamai suka yi akai akwai tambaya da ake yi shi ma ita ma wata tambaya da ƴan uwa suka yi min duk da yake da kada waɗansu ce an musu shantin to amma ana ta yi min tuni ne akan ta tuntuna ake bi na bashin tambayar kuma ana ta tuna ta mun akan ta shine yin as-salatu khairun minan nawm a cikin kiran sallar asuba a kiran sallan farko ne na sallar asuba ko kiran sallah na biyu ne wannan mas'ala ana ta yin koyaushe ina cewa a bari dai a bari to ina ga a taƙaice zan bayyana daidai gwargwado abinda wato hadisai suka nuna akan wannan qadiya mun san dai cewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka'idar kiran sallah in lokacin sallah ya shiga fa idza hadarat as-sala falyu'adhdhin lakum ahadukum waliy'ummakum akbarukum idan lokacin sallah ya halat ya shigo to ɗayan ku ya kira sallah sannan kuma wanda ya fi ku girma ya zamanto yayi limanci wannan shine ka'idar salloli in lokacin sallah ya shiga sai a kira sallah to dangane da sallah asuba ita ce kadai cikin salloli da take da lokutan sal da ake kiran sallah guda biyu kiran sallar farko kiran sallar dare ne wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna bilalan yu'adhdhinu bilayl bilal yana kiran sallah da daddare ne da daddare yake kiran sallah liyarji'a wato liyuqidha na'imakum wa yarji'a qa'imakum domin wanda yake bacci ya farka wanda kuma yake sallah ya daina ya tsaya wato ya daina sallar dare yanzu wato wanda yake sallah ya daina sallar dare ya je ya shirin sahur domin azumi saboda haka kiran sallar Bilal ba kiran salla ne ba na shigan lokacin salla. To as-salatu khairun minan nawm, hadisan da suka zo akwai hadisin sun zo a cikin hadisin Abu Mahzura ladanin mutanen Makka, yaro ne mai zaƙin murya bai musulunta ba, an yaƙi, an dawo daga yaƙin Hunain, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ji yara suna kwaikwayon kiran sallah, sai ya ji zaƙin muryar Abu Mahzura. Mutane har wato waka suke yi, wan nagamati min Abi Mahzura wa ma tala Muhammadun min sura, saboda wato zaƙin muryar Abu Mahzura. Da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji, sai ya kira su ya ce, ku zo kowa ya kiran sallah. Da suka yi, sai da na Abu Mahzura ya zo, sai ya kira shi ya koya masa kiran sallah, ya sanya hannunsa a kan makwarkwadarsa. Shi yasa baya duk irin yawan kowace ko duk abin da ya faru baya atki makwarkwadarsa, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba wajen ko hajji yayi baya atke gashi, tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba nan wajen, yace ba zai atke ba shi kuma. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa kiran sallah, yace a cikin kiran sallah asuba kace as-salatu, in kace hayya ala al-falah hayya ala al-falah, kace as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm, Allahu akbar la ilaha illallah. To a wata wannan kaga cewa in ka zo kiran sallah asuba saki ba kaidi bai kayyade ba. To a wata riwayar ta wannan hadisi na Abi Mahzura a cikin Sunanun Nasa'i da kuma cikin Sahih Ibn Khuzaimah, sai yace fa idza kana fil adhan al awwal min salati as-subh, idan ka zo kiran sallar farko na sallar asuba ka faɗi kaza. Saboda haka tunda an ce kiran sallar farko, kun ga wannan ya nuna cewa ita kuma sallar asuba kiran sallah nawa gare ta, suka ce biyu, saboda haka kiran sallar farko wanda ake da daddare. Kuma hadisin Abdullahi dan Umar yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yace fa idha kana في الأذان الأول من الصبح بعد الفلاح يقال هيا والصلاة خير من النوم مرتين. إذا أكرن صلى نبي إذا أكرن فإذا كان في صلاة الصبح بيتي الأذان الأول بكي في الأذان من صلاة الصبح بعد الفلاح أتكين كرن صلى نصلى الصبا باين سهور sai as-salatu khairun minan nawm as-salatu khairun minan nawm, akaita wannan ma ya nuna kiran sallan farko kenan, dan shine ake yi bayan sahur. Wannan shine fahimtar Abu wato al-Amir as-Sanani, shine abin da ya tafi akai mai subul salam sharhin bulughul maram, haka zalika da Ibn Ruslan, kuma shine ra'ayin Sheikh Nasiruddin al-Albani, bal yana cewa ma in ba ai haka ba bid'a akai. Wanda ya kiran sallah ba asfa ba, wanda ya ce as-salatu khairun minan nawm ba a kiran sallar farko ba, yayi bid'a. Waɗansu malamai suka ce a kiran sallah na biyu za a yi, kiran sallah na biyu, domin dalilansu shine na farko shine kiran sallah asuba, shi wancan na dare ba kiran sallah asuba bane, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan kiran sallah kira ne da ake yi da daddare domin a tayar da mai bacci, a tsayar da mai yin sallah daga yin sallar dare ya je ya sahur, ba kiran sallah bane. Kiran sallar asuba shine kiran sallan da ake yi na farko in lokacin alfijir ya fudo, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan lokacin sallah ya shiga ku kiran sallah, saboda haka kiran sallah asuba shine wanda ake da lokacin sallah asuba ya shiga. Kuma da na biyu suka ce akwai hadisin Aisha radiyallahu anha, domin in kunci al-adhanul awwal, kiran sallah na farko yana nufin wanda ake yi tsakar dare, wanda ake cikin dare kafin fitowa alfijir, to ya za ku yi da hadisin Aisha. Hadisin Aisha a cikin Sahih Muslim tace Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yanamu awwalan layl wa yaqumu akhirahu, yana bacci farkon dare sannan ya tashi a ƙarshen sa, in ya tashi a ƙarshen dare sai yayi sallah, sannan in yana da bukata ga iyalinsa ya biya bukatarsa, sannan ya kwanta. Sai yace fa idha adhana almunadi bin nida'il awwal min as-subh wa saba la wallahi wa la qalat qama, yace idan mai kiran sallah yayi kiran sallah da kiran sallah na farko sai ya zabura, tace wallahi ba cewa tayi ya mike ba. Shi Abdullahi ibn Shaqiq da yake rawaito wannan hadisin daga Aisha tace sai ya zabura, fa afada al-ma'a ala jasadihi, la wallahi wala qalat ightasala sai ya kwarara ruwa a jikinsa tace yace wallahi ba cewa ta yi wanka ba fa in lam yakun junuban tawadda'a wudu'a ar-rajul lis-salah thumma salla rak'atayn tace idan kuma ba shi da janaba sai ya alwala irin alwalar da mutum yake yi domin yayi sallah sannan yayi sallah raka'a biyu wato raka'atayn fajr saboda ka ta kira wannan kiran sallah da cewa an-nida'ul awwal kiran sallah na farko na sallah asuba saboda ka suka ce kiran sallah na farko da ake nufi shine kiran sallah na sallah asuba din to me yasa aka kira shi na farko ina na biyu ce na biyu shine iqama domin iqama ita ma kiran sallah ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma bainal adhanaini salatun liman sha tsakanin kowane kiran sallah biyu akwai sallah ga wanda yaso kiran sallah biyun da yake nufi kiran sallah na farko shine al adhan kiran sallah da kuma kiran sallah na biyu shine al iqama saboda ka suka ce kiran sallah na farko din da ake yi abinda ake nufi kiran sallah na farkon shiga lokacin alfijir wannan shine ra'ayin shine matabar imamu ahmad ibn hanbal kuma shine abinda sheikh ibn al-uthaymeen ya rinjayar da sheikh bin baz kuma shine fatuwar malaman saudiya akan cewa as-salatu khairun minan nawm ana yin sa ne a kiran sallah na alfijir na fitowa alfijir domin shine kiran sallah asuba shine kiran sallah farko sabanin na iqama kuma abin da yake karfafa wannan shine su da sun ce as-salatu khairun minan nawm ya dace a kira shi ayi ne da daddare kafin lokacin sallah asuba domin shine za a ce ka tashi kai sallar dare yafi maka bacci suka ce ai a ce as-salatu khairun minan nawm a lokacin da alfijir ya fito shine yafi dacewa domin sallar asuba tafi sallar dare ita ce yafi ya kamata ma a ce as-salatu khairun minan nawm a lokacin wato in kana bacci har yanzu alfijir ya fito tashi sallah ita tafi alkhairi bisa bacci sannan kuma suka karfafa wannan da hadisin Sa'id ibn al-Musayyib wanda ya ruwaito daga Bilal cewa Bilal wata ran yazo ya kira Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito a tada sallah sai ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana bacci sai ya ce as-salatu khairun minan nawm sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ya rinka sa wannan a cikin kiran sallah asuba kace to wannan ya nuna kan cewa a kiran sallar da ake da lokacin sallah asuba yake shiga a lokacin ake yin ta wannan ne fikirin jayar kuma abin nan haka al'ada take a cikin kasashen musulmi baki daya domin Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya yi ishara ga wannan cewa kasashen musulmi suna kan wannan al'adar sun manta da wannan sunna to al'adar da suka kasance a kai ita ce ta dace da wannan fahimta musamman in ka tara nusus din wanda wannan matabar ita ce ta furin jaye shi yasa nema a kansa ne mafiya yawan malamai suka rinjayar wal ilmu indallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasuli nabiyyina muhammad eh ana nufin wajen sallah a kaddamar da wanda ya fi shekaru idan sun zamanto daidai a wajen karatu ka'ida shine domin wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana waɗansu mutane ne magana ayyanannu mutanen su Malik ibn al-Khuwayri amma ka'ida wanda ya fi karanta wanda ya fi hadda alqur'ani shine zai sallah in sun yi daidai a karatun alqur'ani wanda ya fi sanin sunna in sun yi daidai a sunna wanda ya fi wanda ya riga musulunta in sun yi daidai wanda ya riga hijira in sun yi daidai to sai a zo ya zuwa ga wanda yake shine yafi girman shekaru yafi yawan shekaru babba a zamu tashi aya ta 23 a cikin suratul nisa bismillahir rahmanir rahim a'udhu
billahi minash shaitanir rajim وقالاتكم وبناتكم الأخ وبنات الأخت
wannan ayar mai girma ita ce ayar wato tahrimul maharim, ita ce ayar da ta haramta muharramai, mata da ba za a aura ba, mata da ba za a da babu aure ga mazaje a gare su. Sanin wannan aya yana da muhimmanci domin shi muharramiya ai hukunci akan mace cewa wannan matar muharrama ce, ma'ana ba za ka iya aurenta ba. Wato akwai abubuwan da suke ratiya a kai, domin idan muharrama ce ta zamanto daban da ajnabiya, domin mata kashi biyu ne, akwai muharrama wadda ba za ka iya aurenta ba, akwai ajnabiya wadda za ka iya aurenta. To akwai hukunce-hukunce da suka ratiya da kowanne. Muharrama za ka iya tafiya da ita. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mace kada ta yi tafiya sai tare da muharramunta. To in mace muharramarka ce za ka iya tafiya tare da ita, za ka iya kadaita da ita, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mace ta kadaita da wani namiji wanda ba muharramunta ba, sai in akwai muharrami. To da kaga sanin wace ce muharramar yana da muhimmanci. Haka zalika idan muharramarka ce za ka iya ganin abin da yake ba sauran mutane ba za su iya gani daga gare ta ba. Al'auran mace fuskarta dukkan jikinta banda fuskarta da tafin hannunta ga ajnabai kenan. To amma in mace muharramarka ce za ka iya ganin sauran bangarori na jikinta wanda babu fitina tare da su. Abinda yake akwai fitina shine kamar wato kirjinta da kamar wato kafan cibiyarta da cinyoyinta, wannan akwai fitina a ciki. To ko ga muharrama ko ga muharramai mace za ta tsare wannan daga gare su. Amma waɗanda suke ba muharramai ba kuwa ba inda za su gani na mace sai fuskar da tafin hannunta. Don haka sanin muharramai yana da muhimmanci, ba wai kawai don cewar kasancewa bai halatta ka aure su ba, a'a, don akwai sauran hukunce-hukunce na shari'a da aka rataya da sanin muharramai. Allah ta'ala ya ce hurrimat alaikum, wannan ayar an buɗe ta da wannan siga ta hurrimat, wadda take nuni akan al-istiqrar, an riga an haramta muku. Wato kamar abu ne wanda yake tabbatacce sabanin da aka ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum, kada ku auri waɗan matan da iyayenku suka aura. Wato ma'ana nan gaba, tunda al-mudari yana nuni akan at-tajaddud wal-istimrar, wato sabunta abu, wato nan gaba kada ku auri matayen mahaifanku maza. Amma nan sai aka ce an riga an haramta muku, wato abu ne wanda yake tabbatacce ko ada, domin wannan ishara ne ga abin da yake tabbatacce hatta a jahiliya wannan abu ne wanda yake ba sa yi. Waɗannan muharramai da aka ambata in banda jam'i tsakani ƴan uwa wanda aka ambata a ƙarshen ayar, su ma a jahiliya ba sa ganin, wato suna ganin abu ne wanda yake munkari ba za a yi shi ba. Kuma dukkan addinan sama sun hana auren waɗannan waɗanda suke dangi. Allah ta'ala ya ce hurrimat alaikum ummahatukum, an haramta muku iyayenku mata. Ma'anar an haramta muku iyayenku mata, me aka haramta dangane da mata ɗin? Auren nasu, auren su aka haramta. Amma ka ce uwarka haramtacciya ce a gare ka, me je ya za a haramta maka uwarka? Ma'ana ba za ka taɓa, wato in ka taɓa ta kamar ka taɓa najasa ne kenan, shi ake nufi? Ita ta zamanto wato kamar haramun ce? Abinda ake nufi an haramta muku auren iyayenku mata. Al-ummahat, aka ce ummahat domin ai ishara ga iyaye waɗanda suke mubashara da kuma iyaye waɗanda suke da wasita. Me ake nufi da wannan? Iyaye wadda take uwa wadda ta haife ka, ita ce uwa mubashara. Sannan uwa wadda take da wasita, wato wadda ta haifi uwar mutum, kaka kenan, ko wadda ta haifi uban mutum, kaka, sawa'un ta wajen uwa ko ta wajen uba, duk sun shiga cikin al-ummahat. Duk waɗannan bai halatta ka babu aure tsakaninsu da tsakanin namiji da su. An fahimta? Wannan kaso na farko kenan. Wa banatukum, da ƴaƴanku mata, ƴaƴayenku mata, su ma nan an ce albanat domin ai ishara ga jinsi biyu. Albintul mubashira, ƴa wadda take mubashara, ƴarka ta cikinka, da kuma ƴa wadda take da wasita, shine ƴar ɗa da ƴar ƴa, jika kenan, komai nisansu. An fahimta? A nan wajen ko tana gado ko ba ta gado, a wajen ayoyin rabon gado mun ce ƴar ƴa ba ta gado, ko ƴar ƴa ba ta gado, amma a nan wajen duk da bata gado muharrama ce ba za a aure ta ba ba za a aure ta ba saboda ta zamanto tamkar yadin tamkar yar ciki wa akhawatukum da ƴan uwanku mata al akhawat jam'u ukht abinda ake nufi da al ukht shine ita ce man kanat bainaka wa baina asliha man kanat li aslika wilada man kanat li ahadi aslika wilada aw kilayhima wanda take daya daga cikin mahaifanka biyu shine ya haife ta ko dusu biyun su suka haife ta saboda haka kaga yar uwa shakiki ya ta shiga domin iyayenka biyu su suka haife ta yar uwarka li abiya ta shiga an fahimta sannan yar uwarka li ummiya ta shiga wace ce li abiya wanda kuke uba daya li ummiya wanda kuke uwa daya uba kowa da nasa duk waɗannan ƴan uwanka ne haramtattu ne a gare ka ka aure su kuma muharramanka ne zaka iya tafiya da su zaka iya yin halwa da su wa akhawatukum wa ammatukum wa akhawatukum wa ammatukum da kuma wato ƴan uwan ubanku mata gwaggwanninku ko ita ce ake cewa gwaggo ko ƴan uwan uba kenan ƴan uwan uba sawa'un shaqiqai ne wato shaqiqiyar mahaifin mutum da ƴar uwar mahaifin mutum li abiya da ƴar uwan mahaifin mutum li ummiya sun shiga ciki haka zalika ƴar uwar kakanka yani uban wato mahaifin mutum to ƴar uwarsa shaqiqiya da ƴar uwarsa li abiya da ƴar uwarsa li ummiya wato ƴar uwar kakansa sawa'un kakan na wajen uba ne ko na wajen uwa ƴan uwansa mata waɗanda suke ƴan uwansa ne mata shaqiqai ko li abbai ko li ummai suma a matsayin amma suke a matsayin gwaggwanninka suke suma waɗannan haramtattu ne saboda haka ba wai kawai abin ya daraja ta tsaya akan uba bane ƴan uwan uba mata an fahimta ana fahimta ko kuwa abin nan nake wato ko an hau wata darajar ko an hau darajar kakanni wato kamar yadda kaka uwa wato uwar uba da uwar uwa bata halatta ba haka ƴan uwan kaka wato mace ƴar uwar kakanka na wajen uba ko na wajen uwa su ma duk muharramai ne domin kamar gwaggwanninka take wa halatukum da ƴan uwan mahaifan da ƴan uwan mahaifiya ita kuma ya ake ce mata da Hausa inna a Hausar Zaria kenan inna ƴar uwar uwa kenan ko kuma a ce abin nan a Fulani ne suke ce mata kendo ko gwaggwata yawwa ya gwalgwala ce ƴar uwar uwa kun dai fahimta a yi ci gwari-gwari wato shaƙiƙiyar uwa yadda ko wato ƴar uwa ko ƙanwar uwa shaƙiƙiya ko li abiya ko li ummiya da kuma ƴar uwar kaka wato ƴar uwar kakan mutum sawa'un kaka ɗin uban uba ne ko uban uwa afwan kaka ɗin uwar uwa ce ko uwar uba to ƴan uwanta wato yayyanta da ƙarnanta mata su ma duk halat ne dukkaninsu ƴan uwan uwa ne waɗanda suke su ma muharramai ne wa banatul akhi da ƴaƴan ɗan uwa al'ah shine wanda yake wato kun fito ciki ɗaya da shi ko kuma kun fito daga asali ɗaya kun yi musharaka a asali a ɗaya daga cikin asalanka guda biyu kowane mutum yana da asali biyu uba da uwa su ne aslai ko kuma duk kun yi musharaka da shi a cikin asalin guda biyu wato shine ɗan uwa shaƙiƙi ko ɗan uwa li abi ko ɗan uwa li ummi to essa an fahimta essa mubashira wato ƴarsa ta cikinsa ko ƴar ɗansa jikarsa ko ƴar essa an fahimta kuma koda sun zo ya ce mubashira ko ya ce biwasita ita ma muharrama ce wa banatul ukht haka zalika ya'yan yar uwa wato yar uwar mutun shaqiqiya ko li abiya ko li ummiya to ya'yanta mata su ma muharramai ne a gare ka ko ya'yanta mata mubashira su ne ya'yanta na cikinta ko biwasita su ne jikokinta ya'yan ya'yanta maza wato ya'ya mata na ya'yanta maza ko ya'ya mata na ya'yanta mata su ma muharramai ne wa banatul ukht waɗannan jinsi nawa muka ambata jinsi bakwai wannan su ne ake ce musu al muharramatu minan nasab wanda haramcin su daga nasaba ne abin da ake nufi da nasaba shine dangantaka a ce wani ana danganta shi ga wani a ce Abubakar ibn Muhammad an dangana shi zuwa ga Muhammad wannan shine nasabarsa waɗannan waɗannan su ne aka haramta su daga nasaba an haramta auren su hikimar shari'a wajen haramta auren su domin a kiyaye wato mutunci a kiyaye a bambanta dan adam da dabba in banda haka in ana so a yawaita al'umma sai a ce kowa ma kawai ya je ya dauki wanda yake so ko to amma saboda abin da ke cikin aure na wasa da wargi da cakuda da juna ake ganin wato nasab alaka ta jini ya kamata ta zamanto madaukakiya daga a ce za a gurbata ta da abin da yake na wasa a ce mutum irin wasan da zai yi da matarsa haka zai yi da uwarsa ko irin yadda zai yi da matarsa haka zai yi da yarsa ina alfarma ana ina mutunci kare mutunci yana daga cikin daruriyatul khams tsarewar mutunci yana daga cikin daruriyatul khams abubuwa na larura guda biyar tsare addini tsare rai tsare dukiya tsare mutunci tsare hankali waɗannan larurai ne dukkan addinai sun haɗu a cikin su yasa dukkan addinai suka haramta auren waɗannan shi yasa ma hatta a wajen waɗanda suke ba musulmi ba suna da kalma da take nuna kan cewa wannan abu ne na batsa auren wata wadda take dangi ta nasaba suna ce masa incest abu ne wanda yake na batsa to kiyaye shi a martabar larura ce ta shari'a shari'a ta tabbatar da abin da zai tsare mutunci wannan shi yasa aka haramta auren waɗannan to a nan wajen waɗanda aka ambata ɗin nan ta nasaba idan uwar ta zamanto a idan yar da aka haramta ta zamanto ya ce ta halal wato wadda aka haifa ta aure idan yar ta zina ce fa mutum zai iya auren yarsa ta zina ko kuma mutum Allah ya kiyaye abin Allah ya kiyaye mutum yayi zina da mace ya haihu da ita sannan kuma daga bayan ya zo ya yi aure sahihi ya samu ɗa sahihi ko ya samu ɗa sahihiya da kuma yana da ɗa namiji na zina to shi ɗansa na halal ɗin zai iya aure da ƴarsa ta zina tunda za ta zamanto a matsayin ƴar ƙawarsa ce kenan amma ta zina ko kuma mutum ya auri ƴarsa ta zina ko ya auri gwaggwansa ta zina ko ya auri uwarsa ta zina zai iya halatta wannan yayi na'am wannan jumhurin malamai sun ce ba za a yi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wato a ya hana mutumin da ya kama baiwa tana da ciki sannan kuma ya sadu da ita yace domin kamar yana wato yana shayar da wannan ɗan da nasa jinin ne da maniyin nasa yake shayar da wannan ɗan yana shayar da shi bayan kuma na haram ne a gare shi saboda haka bisa wannan suka ce wannan haram ne don haka haram ba zai halatta halal ba abinda yake haramun ne ba zai tabbatar da halal ba. Wannan shine abinda jumhurin malamai suka tafi a kai. Imam Shafi'i yana daga cikin mufradat din Imam Shafi'i, duk cikin malamai Imam Shafi'i ya kadaita da wannan, yace al-haram la yuharrimu al-halal, haram ba zai haramta halal ba. Tunda wannan halal ne, tunda ba ayyarsa bace. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-waladu lil firash, da ga uwarsa za a dangana. Saboda haka a haƙiƙanin magana shi ba ita yarinyar ba ayyarsa bace, shi yasa ne ma ba za ta ci gadan sa ba, ba za a danganta ta gare shi ba, ba ta da nasabarsa, tunda izina ce. Saboda haka tunda ba ayyarsa bace zai iya aurenta kenan, ƴaƴansa za su iya aurenta. Amma jumhur suka ce to ai duk da yake mun san a shari'a ba ƴaƴansa bace, amma a haƙiƙa fa ƴaƴansa ce, jininsa ce, dugon maniyinsa ne. Saboda haka wannan yana sanya shi ya zamanto kan cewar bai aure, tunda ƴaƴansa ce, duk da yake shari'a ba ta mayar da ita ƴaƴansa ba, amma a haƙiƙa ƴaƴansa ce. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi amfani da wannan janibin lokacin da ya zamanto cewar ya tabbata akan sauda da sabanin da aka yi da Zam'a ibn Abi Waqqas, da ya yi wasiya cewa ku yangar abin nan, da dan uwan Sa'd ibn Abi Waqqas ya yi wasiya cewa ku yangar Zam'a da take gidansa, ya cikin da take yi nasa ne. Saboda haka idan ta haihu dan nasa ne, su dauke shi ya zamanto zuhuri ne cikin gidan su Abi Waqqas. Suka kai kara wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce a al-waladu lil firash, wannan kuyanga ce ta Zam'a, saboda haka da gare su za a dangana. Saboda haka yana nan a matsayin tamkar wato dan uwan Sauda ne. Amma saboda ga kama da uban da ya haife shi ta zina din, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Sauda, ihtajibi minhu ya Sauda, ki tsare kanki daga gare shi. Kaga an ce ai al-waladu lil firash, amma ba ba shi wannan hukuncin gabaki daya ba, ba a ba shi hukuncin muharramiya ba, tace kada ta zamanto muharrama, yace mata kada ta zamanto muharrabarsa. Saboda in aka duba zahiri ya zamanto wato cewar wato in aka duba haƙiƙa wato ba ɗan uwanta bane, saboda ba jinin mahaifinta bane. Dan haka sai yace za a duba wannan haƙiƙa, a haƙin aka koma haƙiƙa ba ɗan uwanta bane, saboda haka sai ce mata ta yi hijabi, domin asali a cikin mu'amala tsakanin namiji da mace haramci. To haka zalika wajen alaka tsakanin miji da mace, asali haramun ne ka ce za ka auri mace sai ta tabbata cewa halal ce gare ka ta dukkan fuska. Tunda akwai shubha akan cewar wato ba halattacciya ce a gare ka ba, dan haka ko da izina ce a mutum in yana da yawa da take izina ba zai aure ta ba. Haka zalika kanwa ko ya, amma kuma alaƙarta da shi bisa zina ne da mahaifinsa yayi wal iyadu billah, ba zai aure ta ba. Wannan yana ƙarfafa madhhabal jumhur, saboda ihtiyati a cikin babul furuj, al aslu fil furuj al hurma, al asali ka'ida cewa ba za ka halatta ma kanka mace ba sai ka tabbatar cewa ta halatta gare ka 100%. In akwai shubha to sai ka tawakkufi, kamar yadda muka ce dangane da sha'anin kwarakwarai, muka ce tunda akwai shubha sai ai tawakkufi. Kaga kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai kyale Hafs Sauda matarsa ta yi huldan muharramiya tare da shi dan wannan kuyangar da yace danta ne ba, kuma a matsayin wato kaninta kenan yake, amma bai kyale ta tayi ala yayi hukuncin muharramiya gare ta ba. To haka zalika a wannan ba za ka dauki hukuncin cewa wannan wato halal ce a gare ka ba, saboda akwai wannan shubhar ta cewa ai asali duk da yake shari'a ba ta danganta ta zuwa ga yarka ba, amma in aka koma haƙiƙa yarka ce. An fahimta? Saboda haka mazhabar menene yake, abinda yake mafi rinjaye maƙaulin jumhur. Ƙaulin jumhur shine abin da yake mafi rinjaye. Dan haka idan abin Allah ya kiyaye, kuma wannan mun san ana samu yanzu saboda irin yanayin zaman jahiliyar da ake dan tattabawa, za ka sami irin wannan. To irin wannan in ya faru, kada mutum ka ce a ai wannan ai wannan yar waccan abin nan ai yar bariki ce tunda yar bariki ce wannan ba kanwa ta bace saboda haka babu komai a'a akwai komai shi yasa ne ma malamin mu Sheikh Muhammad al-Mukhtar duk da yake bai rinjayar ba amma ya tawakkufi yake cewa shubhat tana da karfi akan haramci kaulin da yake haramta auren yana da karfi kwarai da gaske to wannan dangi guda bakwai na waɗanda Allah ya haramta auren su saboda alaƙar jini saboda nasaba sannan sai aka taho kaso na biyu domin waɗanda aka haramta akwai al-muharramatu minan nasab yanzu zamu shiga kaso na biyu shine al-muharramatu minar rada'a wanda aka haramta su saboda shayarwa Allah ta'ala ya ce wa ummahatukumul lati arda'anakum da iyayenku mata da suka shayar da ku ar-rada'a shine shayar da nono sharadin mace wato idan mace ta shayar da yaro nono ta zamanto uwarsa ta shayarwa ta zamanto uwarsa saboda haka tamkar muharramarsa take wannan yana daga cikin hikimar musulunci domin a yalwata da'irar alaka tsakanin maza da mata tsakanin maza da mata saboda a sauƙaƙe ma mata hulɗa tunda an ce mace kada ta tafiya sai da muharrami to in muharraman suka zamanto na jini sun takura to gana shayarwa aka yalwata yana daga cikin yalwar addinin musulunci sharadin shayarwar mace ya tabbatar da muharramiya ya tabbatar da cewa yaro muharrami ne gare ta shine ya zamanto ta shayar da shi lokacin da yake bai kai shekara biyu ba lokacin da shayarwa take lokacin da yake buƙatar nonon uwa domin ya rayu ba lokacin da ya zamanto titibiri yana cin abinci a ya koshi ba za a sa masa kwanon salato a'a yana dan yana wato kafin a yaye shi kafin ya kai yaye sannan kuma malamai sun yi sabani sau nawa zai sha a wajen Imam Malik ko sau ɗaya ya kama nononta ya sha ya sha ya sha shikenan wannan ta zamanto muharramarsa amma madhabar Imam Ahmad ibn Hanbal da Imam Shafi'i bisa hadithin Aisha shine ta yayi haka sau biyar hadithin Aisha radiyallahu anha tace khamsu rada'atin ashru rada'atin yuharrimna فنصحنا بخمس رضاءات معلومات وكان مما يتلى من القران تاتي يانا daga cikin abin da aka saukar na alqurani aka shafa hukuncin sa cewa in an shayar da mace da yaro sau goma shine zai zamanto muharrami sai aka shafa wannan da shayarwa sau biyar wato ma'ana sai an shayar da yaro har sau biyar sai an shayar da yaro har sau biyar wannan shine akan sa wannan shine madhabar Imam Ahmad da Imam Shafi'i kuma hadisi yake karfafa shi Imam Malik shi yace sau ɗaya ma in mace ta shayar wannan ya riga wato ya wadatar to amma wannan magana ta Imam Malik hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Aisha radiyallahu anha ta ruwaito la tuharrimul massatu wal massatan wala ar-rada'atu wal rada'atan tsotsa ɗaya ko biyu ba ita ce take tabbatar da muharramiya ba wato a sa ma yaro nono sau ɗaya a sake sa masa sau biyu wannan ba zai tabbatar da muharramiya ba sai ya shaya to shine malikiya suka ce abinda ake nufi almasa ɗin da aka kore wato ba a ɗan sa masa azari a'a in aka sa masa ya shaya ƙoshi shikenan suka su Imam Ahmad suka ce a'a abinda ake nufi ko an sa masa ya sha ya koshi sau ɗaya wannan ba zai wadatar ba sai an sake kai shi ya sha an sake kai shi ya sha har sau biyar sannan zai zamanto muharramiya ya tabbata madhabar Imam Malik akwai yalwatawa madhabar Imam Ahmad akwai takurawa kuma ta fuskar dalili madhabar Imam Ahmad ta fi ƙarfi saboda wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha sharadi na biyu cewar sai in kafin a yaye shi ne wannan akan sa jamahirin malamai mafi yawan malamai ba wanda ya saba anan sai Aisha ummul mu'minin Aisha ummul mu'minin ta saba anan in Aisha ummul mu'minin in tana so mutun ya rinka shiga wajenta sai ta tura shi wajen ɗaya daga cikin ƙarnanta da suke shayar da nono sai ta sanya su su sha sai ta sanya shi ya sha nonon su yana kato fa saurayi da gemu in ya sha nono ba wai abin da ake nufi ba wai ya kafa nonon sa a maman ya tsotsa ba a'a a zuba masa nonon ya sha in ya sha nononta to ya zamanto ya zamanto ɗan ƴar uwarta minar rada'a saboda haka ɗan ƴar uwa ko minar rada'a tamkar ɗan ƴan uwa ne ta nasaba sai ya zamanto muharramanta dalilinta shine Suhaila matar Abu Hudhaifa lokacin da aka saukar da aka hana ta banni cewa wanda yake ba danka ba in ka mai da shi danka to wannan dan Allah madaukakin sarki ya rusa wannan yace ku daina kiransu kowa a faɗi shi da sunan ubansa to tana da akwai Salim wanda bawon su ne amma sai suka dauke shi dan gida da aka saukar da wannan ayar sai ta ce ya Rasulullah ni Salim kamar dan ciki na nake ganin sa amma kuma gashi an saukar da aya an ce ud'uhum li'abaihim ku kira su cewa ya'yan uwayen su ya'yan ubannin su yaya zan yi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata ki shayar da shi in kika shayar da shi sai ya rinka shiga wajen ki koyaushe sai ta shayar da shi nonon ta saboda haka ya zamanto danta min ar-rida danta wajen shayarwa saboda haka ya zamanto muharramin ta to Aisha sai ta dauki wannan ka'ida sauran matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce a'a wannan hususiya ce ta Salim hususiya ce aka yi masa Suhaila mu ko ba a yi mana ba za mu tsaya akan asali in ba an shayar da yaro a lokacin da yake kafin yaye ba wannan ba zai mai da shi muharrami ba domin Allah ta'ala ya ce wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilain liman arada an yutimma ar-rida'a saboda haka ar-rida'a shayarwa a cikin shari'a wanda aka yi ta fil hawlaini a shekara biyu kafin a yaye ba yaro to idan mace ta shayar da yaro to matan nan ta zamanto uwarsa uwarta ta zamanto kakarsa kakarta ta zamanto kakar uwarsa duk sun zamanto muharramansa wa ummahatukum min ar-rida'a wa akhawatukum min ar-rida'a da kuma ƴan uwanku mata min ar-rida'a ƴan uwanku mata da kukai shayar da wato ƴan uwanku wajen shayarwa me ake nufi da ƴar uwa ya zaka samu kanwa ko ya wajen shayarwa ya zamanto ma uwar da ta shayar da kai nono to etta sawa'un ta sha nonon ta ko bata sha nonon ta ba etta ta cikinta ta zamanto kanwarka ta zamanto ƴar uwarka an fahimta ita ne kadai za ta tsaya a'a banda ita ƴar mijinta ma yayin da take shayar da kai to mijinta ya zamanto ubanka min ar-rida'a saboda haka duk ƴaƴansa sawa'un daga wanda ta shayar da kai ko daga kishoyinta sun zamanto ƴan uwanka min ar-rida'a saboda haka zaka samu ƴan uwa li'abbai min ar-rida'a zaka samu ƴan uwa shaqiqai min ar-rida'a idan ya sake ta ta koma wani gida ta haihu zaka samu ƴan uwa li'ummai min ar-rida'a an fahimta to waɗannan dangin kawai aka faɗa guda biyu a cikin alkur'ani ummahatukum min ar-rida'a wa akhawatukum min ar-rida'a amma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da cewa iya adadin waɗanda aka haramta ta nasaba to iya adadin su ma aka haramta ta rida'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace yuharrimu min ar-rida'a ma yuharrimu min an-nasab abinda yake tabbatar da muharramiya daga shayarwa shi yake tabbatar da shi daga nasaba alaikum salam duk ta shayar da su wannan duk sun zamanto ƴan uwa min ar-rida'a kwarai ba za su yi aure ba sun zamanto ƴan uwa ta shayar da yaro sannan ta aka sake kawo mata wani yaron ta shayar da shi saboda haka su da suka haɗu wajen shan nono su ne babu babu auna su zamanto ƴan uwa min ar-rida'a an ce waɗanda ma bata shayar da su ba wanda ta samu nono a gidansa wanda ta shayar da nonon a gidansa su ma sun zamanto ƴan uwa min ar-rida'a kun fahimci labanul fa'al ɗin nan wato abinda ake nufi a kana da mata sai ta haihu da ta haihu tana shayarwa sai abokinka Salih sai aka ɗauko ɗan Salih saboda kana so a ƙulla dangantaka sai aka ɗauko ƴar Salih kai tunda muna magana ne akan akhawat sai aka ɗauko ƴar Salih ta sha nonon matarka to kuma kana da waɗansu matan su kuma waɗannan matan suna da ƴaƴa ɗan ƴar Salih da matarka ta shayar ta zamanto ƴar uwar sauran ƴaƴanka ba daga ita matar da ta shayar da ita ba, na sauran matan, saboda nonan naka ne. Lokacin da ta shayar da nonan, no a gidanka ta shayar da nonan, kai kake ciyar da ita, saboda haka nonan naka ne, shine ake ce masa labanul fahal, nonan miji, nonan mai karo, domin nonan kai ne ka janyo nonan, ko ba haka ba? Ɗanka ne yasa aka samu nonan, ko kuma kai ka ciyar da ita, ko kuma kai ka bada maganin aka je aka samu nonan. Nonan wanda yake miji shi ma yana haramtawa. Saboda haka ƴaƴanka, matsawar dai matar tana gidanka, to ƴaƴanka sun zamanto haram, sun zamanto muharramai gare su. To amma da za ta fita daga gidanka ta koma wani gidan, da ta koma wani gidan sai ta shayar da wani yaro, to wannan yaron da ta shayar a wancan gidan ba shi da alaka da kai, baka da alaka da shi, yarinyar baka da alaka da ita, ba ƴarka bace, domin nonon ba naka bane, nonon wancan gidan ne. Kun fahimci labanul fahal? To ita yarinyar, ita yarinyar ta wancan gidan za ta zamanto ƴar uwar yarinyar da take a nan gidan naka, ta raba'a ba ƴar uwar wadda ta shayar. Amma ƴaƴanka ba za su zamanto ƴar uwar waccan ba, saboda ba su da alaka. Amma wadda ta sha nono, tunda sun sha nonon mace ɗaya, sun zamanto ƴan uwa. To ku ɗauke shi ka'ida, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wata dangantaka ta nasaba, to kwatankwaciyarta ta shayarwa ita ma haramtacciya ce. Saboda haka kamar yadda ake da uwa minar raza'a, ana da ƴar uwa daga shayarwa, to ana da ƴar ɗan uwa daga shayarwa, da ƴar uwa daga shayarwa, da gwaggo daga amma minar raza'a, da khala minar raza'a, duk akwai su. Don haka idan mace ta shayar da mutum, to duk ƴan uwan wannan matar sun zamanto wato iyayensa, sun zamanto gwaggo, sun zamanto innoninsa, inna muka zaɓa ko ga ƴar uwar uwa. Haka zalika uban wanda, mijin wanda aka shayar, mijin da a gidansa aka shayar, to dukkan ƴan uwansa mata sun zamanto gwaggwannin yaron minar raza'a, sun zamanto muharramansa. Saboda haka su ma kaga zaka samu guda bakwai kenan, zaka samu al-ummu minar raza'a, al-bintu minar raza'a, al-ukhtu minar raza'a, bintul akhi minar raza'a, bintul ukhti minar raza'a, ammatu minar raza'a, khalatu minar raza'a. Su dangi bakwai, kamar yadda aka same su wajen nasaba, haka za a same su wajen shayarwa. An fahimta? To sannan sai aka tafi zuwa kaso na uku. Allah ya ce wa ummahatu nisaikum, da kuma iyayen matayenku, wato uwar matar mutum muharramarsa ce, haramun ce gare shi. Idan mutum ya auri mace daga zarar an ɗaura aure ko ba a sadu da ita ba, to uwarta ta zamanto muharramarsa. Tunda an ce nisaikum, matanku, yaushe za a ce mace matarka ce? Daga an ɗaura aure. Saboda haka ana ɗaura aure, to uwarta ta haramta gare ka, ta zamanto muharramarka. Nan uwa a nan wajen sawa'un uwa mubashara ko uwa wadda take biwasita, uwarta da uwar uwarta da uwar ubanta duk sun zamanto muharramai, wato da uwarta da kakanninta duk sun zamanto muharramai a gare ka. Wa raba'ibukum allati fi hujurikum, da agolanku, ar-raba'ib jam'u rabiba, wato yarinya da kuka yi mata tarbiyya, ƴar matarka ita ce agola. In aka ce wato da aka ce rabiba din nan, abin da ta nace rabiba din saboda yadda uslubin larabci yake, domin nuna kan cewar nan aka ce agola, ana ganin kasan kalmar, in aka ce agola ana ganin wato wani mai kawo bakin ciki ne a gida, agola dalilin rigima. To amma larabci ku aka ce rabiba, wadda kuke renanta, wato kana ka auri mace ta zo gidanka da ƴa a goye da take reno, kai ka ɗauki nauyin renon. Yasa sai Allah ya ce wa raba'ibukum allati fi hujurikum, da ƴaƴan matanku waɗanda suke a cikin tarbiyyarku. Alhujur wato abinda ake nufi da alhijr shine cinya. wato tamkar kuna dauke da su Allah ya nuna cewa wato ƴaƴanku da kuka ƴaƴan matanku idan kuka zo kuka rene su to su ma sun zama to muharramai a gare ku amma sai Allah ya ce min nisaikum allati dakhaltum bihinna daga cikin matayenku da kuka riga kuka tare da su fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum in ku ba ku riga kun tare da su ba to babu laifi a gare ku wato ma'ana sharadin ya zamanto cewar ƴar matarka ta zamanto haramtacciya a gare ka shine ta zamanto ka riga ka tare da uwarta amma in kawai an daura aure ne ana daura aure ran nan kaje ka kai mata kaje zaka kai ta asibiti sai kaga wata yarinya ta fito zabgegiya kace wannan fa ai yata ce daga koma gida sai kace da Allah a canza shawara ni ɗan nan take nake so ya halatta kuma wato akwai hikimar shari'a a cikin wannan kaga eh sai saki uwar ya aure yar kuma uwar kuma wato a cikin hikimar shari'a wannan yana yiwuwa ba za a samu bacin tsakani ba uwar ba za ta damu ba ko ta damu daga baya za ta yadda domin a cikin dabi'ar halitta uwa ko uba ita ce uwa tafi so yarta tafi son yarta bisa kanta kamar yadda uba a duniya ba wanda yake so a ce wani ya fi shi irin ɗansa ko uwa kuma baya ne amma in aka ce bai iya ba ɗansa shine ya iya sai ya ce eh ai ba komai haka Allah ya yi mutum saboda haka wato idan kaga wajen uwa sai aka ce idan ka auri idan dai ka riga ka auri yarinya saura aure kawai to ba zai yiwu ka sake ta kace za ta auri uwarta ba saboda wannan ba taɓa yafewa ba kullum tana ganin uwarta tsinaniya ce amma ita uwa in aka aure ta aka sake ta aka auro ya shikenan hankalinta sai ya kwanta to ai abin nan yarta ce rub yarta aka sa eh yarta aka sa aka rufa mu asiri kuma za ta kanta ta mallaki mijin ai ta mallaki mutumin to shi yasa sai Allah ya halatta wannan saboda haka sharadin yar matarka ta zamanto muharramarka ta zamanto matar kun riga kun tare da ita idan kun riga kun tare to ta haramta a gare ta tarewa dinnan ma'ana idan ya zamanto kan cewa akai irha'us sukut ta zo gidanka ko kuma ku shiga daki tare ko kulle ko da ba ku sadu da juna ba in dai aka samu wannan ya zamanto kun ga tsareci juna kun taba juna to shikenan yarta ta zamanto haramtacciya a gare ta to kaidi na biyu fa da Allah ta'ala yace allati fi hujurikum wanda suke cikin tarbiyarku domin ɗaya agola iri biyu ce akwai ƴar agola wanda baka da wani hulɗa da ita tana can wajen dangin uwarta su suka rene ta ko dangin ubanta wata kuma uwar ta zo uwar matarka ta zo da ita gida ka rene ta to idan ya zamanto cewar baka rene ta ba in ya zamanto cewa baka rene ta ba to waɗansu mutane waɗansu malamai suna ganin kan cewa wannan kaidi ne da yake halatta maka ita sai in ka rene ta a gidanka amma in a wani waje aka rene ta ba kai ne ka rene ta ba to zaka iya aurenta an dangana wannan ra'ayi ga Ali ibn Abi Talib kuma wannan shine mazhabin zahiriya amma wannan mazhaba mai rauni ce matuƙa saboda annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ummu habiba tace ya rasulullah ni dai ina so ka auri kanwata wance ƴar Abu Sufyan yace domin dai ba ni ce kadai matarka ba balantana a ce nace bana son kishiya ina da kishiyoyi to in ko zan samu kishiyoyi ba wanda nake so ta zamanto kishiya ta samu alkhairin ma zamantowa matar sallallahu alaihi wasallam irin ƴan uwata domin naji an ce wai kana nan kana shirin aure ƴar Ummu Salama sai yace haka aka ce tace eh yace to ai ƴar Ummu Salama idan ma da a ce ba agola ta bace da ta renu a gidana ba za ta halitta a gare ni ba ubanta Abu Salama da ni tare muka sha nono duk suwai ba ce ta shayar da mu saboda haka ƴata ce wajen shayarwa ƴar ɗan uwa ta ce an fahimta Abu Salama ɗan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam ne minar raza'a saboda haka sai ya zamanto cewar ƴarsa ta zamanto kamar bintul akhi yar dan uwan annabi sallallahu alaihi wasallam yace ba ta halatta gare ni ba sannan shahidin anan yace la turibanna alayya akhawatikunna wala banatikunna kada ku rinka kawo min yan uwanku mata da yayayenku mata kan cewa aure su a shahid anan sai yace yayayenku bai ce yayayenku da suke cikin tarbiyata ba kawai sai yayi itlaqi saboda haka idan dai aka ce yar matar mutunci sawa'un shine yar rene ta ko ba shine yar rene ta ba ta samanto haramtacciya a gare shi shi yasa ne daga nan ne akwai kaidi abinda yasa aka ambaci cewa take karkashin renanku saboda galibi sun kasance haka suke yi yaya mata idan agola ne suna zuwa gidan mazajen su na biyu ya zamanto mijin shi zai tarbiyance su shi zai kula da su abu ne na galibi to idan kaidi ya zamanto ana ambatan su ta fuskar galibi to ba a aiki da cewa abinda ya saba ma wannan kaidin hukuncin ya saba wato babu ba a daukan mafhumi daga wajen sa alqaidu idha kharaja makhrajal ghalib la yu'khadhu lahu almafhum kaida ce da malaman usul suka kawo saboda haka madhabar zahiriya tana da matukar rauni a wannan saboda ta ci karo da wannan hadisi na ummu habiba dan haka mace inda wato agolar mutum haramtacce muharrama ce a gare shi inda ya sadu da uwarta sannan kun ga kaso na uku kenan ko na wanda aka haramta ta fuskar surkunta wannan sune wanda aka haramta ta fuskar surkunta a kaso na biyu kenan kai mun ji ummahatu nisaikum sannan warba'ibukum to sannan warba'ibukum ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum wa halailu abna'ikum da kuma matayen ƴaƴanku alladina min aslabikum ƴaƴan naku da suke daga cikin tsatsanku daga cikinku nan shine kaso na uku na wanda aka haramta ta fuskar wato surkunta su ma surkai ne matar danka alhalail jam'u halila alhalila wato halattacciyar mace ga danka halattacciya yaushe mace za ta zama to halattacciya ga da daga ya daura aure ana daura aure shikenan ta zama to halila alhalila ma'ana almuhallala ko kuma alhalila bi ma'ana almuhtalla wadda take zama tare da shi ni dai kinaya ne ga na mace idan danka ya daura aure da mace ko bai tare da ita ba to ta zama to halilarsa to ita ma ta zama to muharrama ba da kaidin sai an tare ba amma ƴaƴan Allah ya ce min alladhina min aslabikum wanda suke daga cikin cikinku wato banda ƴaƴa na tabanni ya wanda wato da wanda zaka ce wannan a wato na dauke shi na mai da shi dana wato wanda zaka yi adoption da din tabanni wanda Allah ta'ala ya hana ayi wannan kada ka ce wani dana ne ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah ku kira su da iyayensu saboda haka da ana ce ma Zaid ibn Muhammad da wannan ayat ta sauka aka ce Zaid ibn Haritha kuma aka sa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya rusa wannan al'ada ta jahiliya ya auri matar Zaid domin a nuna kan cewa ƴaƴan da aka haramta auren su sune wato matan ƴaƴa da aka haramta auren su sune ƴaƴan da suke na tsatsan mutum banda ƴaƴa wanda aka yi na tabanni to ƴaƴa din su ma kaso daban-daban ne akwai ƴa wanda suke mubashir da wanda yake mubashir shine danka na cikinka akwai kuma da biwasita shine dan danka da dan yarka dan ƴa mun ce baya gado to amma kuma amma muharramiya tana tabbata da shi kada a ce dan ba a bashi gado ba ya zama to ajnabi a'a yana nan yana da wannan alakar to shi ma surkunta za ta tabbata gare shi waɗannan guda uku kenan ko to in kuka hada da waccan ayar wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf sai zaman to an samu kaso na hudu na wanda aka haramta muku da surkunta matan iyaye matan uba su ma surkanka ne ko kamar yanda yake matan ƴaƴa su ma surkai ne da uwar mata ita ma surka ce da ƴar mata ita ma surka ce to waɗannan su ne guda uku daga haramta da aka haramta ta nasaba wato ka ɗauki kanka ka duba asalinka to matar asalinka da far'inka jelarka matar ƴaƴanka sannan ka duba matarka asalinta uwarta kenan da ƙasanta yatta suma muharramai ne saboda ka sune dangi guda hudu saboda ka an aka hada a kaga an samu guda mata nawa kenan jinsin mata 18 ko jinsin mata 18 ga 7 daga nasaba ga 7 daga rada'a ga 4 daga musahara 4 daga almusahara to sannan sai kuma Allah ta'ala yace wa anta jama'u bainal ukhtayn da kuma ku yi jam'i tsakanin ƴan uwa mata su biyu ku yi hada su a matsayin mata tare su ma wannan bai halatta ba al ukhtayn sun hada al ukhtanu shaqiqatani shaqiqai mata guda biyu wanda suka fito ciki daya mutun daya aure su a lokaci daya ko li abbai ko li ummai wannan su ma bai haramta su haramtattu ne ga mutum ya hada su to waɗannan su ne al-muharram wato mani'ul jam'i kenan shi mani'ul jam'i daban yake da sauran mawani' din abubban da yake hanawa shi an hana auren ne tare amma baya daukan cewar su wato hukuncin muharramiya ya hau kan ɗaya ƴar uwar alal misali ka auri mace to ƴar uwarta matsawar ita matar taka tana nan to ƴar uwarta shaqiqa ko li abiya ko li ummiya ba za ka aure ta ba har sai ka saki ita wadda take gidanka ta gama idda sannan sai ka aure daya amma ko a cikin iddata ne ba za ka aure ƴar uwarta ba to yayin da ya zamanto cewa kana tare da mace ƴar uwarta ba muharramarka bace domin ba haramcinta domin wato muharramiyar taka ba mu'abbada bace ba ta har abada bace mu'akkata ce tana da lokaci daga zarar lokacin ya wuce zaka iya auren ɗayan to dan haka ba za ta zamanto muharramarka ba ba za ka iya tafiya da ita ba ba za ka iya kaɗaituwa da ita ba ƴar uwar matarka ba muharramarka bace haramun ne dai ka aure ta yayin da matarka take tare da kai amma ba muharramarka bace ya daiwa waɗansu suna yin kuskure ta wannan su rinka ganin ƴan uwan matansu tamkar muharramansu ne alhali ko ba haka bane illa ma qad salaf sai abin da yake ya riga ya wuce wato matan da waɗanda suke kafin wannan doka ta sauko ya zamanto an riga an yi irin wannan auren to wannan Allah madaukakin sarki ya yafe nasabar za ta tabbata yaran da aka haifa a cikin wannan auren ƴaƴa ne na aure sahihi tunda abu ne wanda yake ya riga ya wuce wa an illa ma qad salaf inna Allah kana ghafurur rahima haqiqa Allah ya tabbata mai yawan gafara ne mai yawan jinkai yana daga cikin gafarar tasa shine ya yafe duk abubuwan da aka yi illa ma qad salaf abinda aka ya wuce Allah ya ce ya yafe rahima ko mai jinkai ne a gare ku yana daga cikin jinkan Allah waɗannan hukunce-hukunce da aka zaka yanzu ka duba ka gani idan da kamar a ce ba a tabbatar da muharramiya ta fuskar surkunta ba mace wani irin takura za ta shiga a ciki yanzu kana da mata kana da sauran ƴaƴa ba daga gare ta ba a ce ƴaƴanka ba muharramanta bane ko yaushe in suka shigo gida sai tana neman ta ɓuya ko kuma ta gyara zani kuma ko yaushe ƴaƴan suka shigo kana hararar su saboda kana ganin kan cewar ai watakila abin nan suna ma juna wani kallo tsakaninsu da matarka amma yayin da suka zamanto muharramai hankalinka ma ba zai kawo ba ko kaɗan su ma hankalinsu ba zai kai wajen wannan ba matar ubansu ce ita kuma tana ganin waɗannan ƴaƴan mijinta ne saboda haka wannan sai ya zamanto cewar an kawo sauƙin hulɗa a cikin rayuwar gidajen musulmi an yalwata wa mace sauƙin hulɗa yanda ya zamanto kan cewar idan ta je gidan ƴan uwan ubanta gidan uban mijinta uban mijinta muharraminta ne idan uban mijinta ya shigo gidanta ko ba mijinta baya nan uban mijinta muharraminta ne haka shi kuma miji idan ya je gidan matarsa uwarta muharramarta ce ƴaƴanta da suka zo suke yake kula da su yake taso da su tamkar ƴaƴansa ne na cikinsa to duk wannan sai ya zamanto wato ya sanya za a samu tsafta a cikin alaka a cikin gidaje ta fuskar waɗannan duk wannan yana daga cikin rahamar Allah tabaraka wa ta'ala ga al'umma yanda aka kawo mana a cikin hukunce-hukunce na shari'a wanda za su tabbatar mana da wato tsare mutunci da tsabta wajen alaka da rashin wato dabbanci wajen alaka sannan kuma a samu yalwa da saukin mu'amala da daukewar takura a cikin rayuwar mu wannan dinya daga cikin rahamar Allah ta'ala ga bayinka a yanzu nan mun ambaci abubuwan da suke haramta aure malamai sun kasa su kashi kashi akwai wanda yanzu wannan ayar ta kawo mana jinsi guda hudu akwai mani'un nasab abinda yake hana aure saboda dangantaka ta nasaba muka ambata kashi bakwai na mata akwai mani'ur radaa abinda yake hana aure saboda alakar shayarwa sannan akwai mani'ul musahara abinda yake hana aure saboda surkunta sannan akwai mani'ul jam'i abinda yake hana aure saboda an hana taruwa ne wajen auren ba shi auren kowanne akan kansa ba shine a hada mace da yar uwarta to annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sunna ya kara mana wani abu shine ya haramta a hada mace tare da gogwanta ko tare da innata an fahimta a hada mace tare da yar uwar mahaifinta su zamanto duk matan mutum daya wato in kana da mace to ba za ka je ka auri yar uwar mahaifinta ba ko kuma ka je ka auri yar kaninta ba an fahimta ko yar wanta domin in ka auri yar wanta ita ta zamanto gaggwan matar gaggwan wanda za ka aura kenan to in ka hada su bai halatta ba ko kuma ka je ka auri yar uwar uwarta ko kana da mace ka je ka auri yar kanwarta ko yar yarta hikimar hanin shine saboda wato a kiyaye zumunci saboda idan aka hada su abinda ake nema na soyayyar juna da kyakkyawar alaka ta zumunci zai zamanto ba zai samu ba saboda kishi dabi'ar mata ne in ka hada su suna karkashin namiji daya dole sai sun yi kishi ko ciki daya suka fito to in suka zamanto kan cewa za su yi kishi wannan zai bata alaka haka zalika inda alakar take kusa duk inda alakar take kusa shine sai aka ga wato mafsadar da ke cikin bata alakar ta fi tsanani bisa maslahar a samu auren amma inda alakar take da nesa kamar mace da yar babbanta shi wannan ya halatta tunda bacin zumuncin bai kai na wanda suka fito ciki daya ba yayin da alakar ta zamanto nesa yayin da alakar ta zamanto nesa tunda gida daban-daban suka taso alakar tana nesa bata zo kusancin da za ta kai bata wannan zumunta ba shi yasa wannan ta halatta za a iya hada mace da yar babbanta ko da yar gaggwanta amma ba za a hada ta da yar dan uwanta ko yar uwarta ko yar uwar babbanta ko yar uwar gaggwanta ba na'am zai iya aurenta abin nan duk abin da kaga shari'a ta halatta akwai hikima a ciki duk abin da kaga shari'a ta haramta akwai hikima saboda lokaci sai dai ku bari in Allah ya kai mu gobe insha Allah a amsa tambayoyi din bi iznillah wannan mun saboda haka mun zo ma al-muharramat guda hudu sauran za su zo mana a cikin karatun mu na gobe insha Allah shine wato mani'uz zawaj da kuma mani'ur riq da kuma mani'uz zina in Allah ya kai mu subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk